Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan lasari, sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Bamka Almasi Garba. Da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 3 ga watan Mayu na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfilu, kasar India ta ce ta yi ta samun sabon kamuwa da cutar COVID-19 sama da 300 kullum yomin a tsawon kwanaki 12 a jere. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa London don tattaunawa da takwarorin aikinsa daga manyan kasashen G7. Sannan mutane akalla 25 sun mutu bayan da wasu jiragen ruwa biyu suka yi karo a yankin tsakiyar Bangladesh a yau dinnan Litinin.
Kanan labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa duk da kira da gwamnatin jihar Imo cewa Fulani su ci gaba da zama a jihar, yanzu haka wasu na barin jihar, ko me yasa?
Wanda ya sa muna tashi yanayin kirkishin duniyan nan, a samu mutum haka yana kiwa da shi a shanu, kaga irin security na rogin nan da yake yi shi ne yake bata mana rai.
Ta wace hanya za a iya wayar da kan matasa don samar da zaman lafiya a Najeriya?
Faɗo da harkar masana'antu, matasa su samu ayyukan yi sosai, za a rage raɗaɗin talauci da rashin aikin yi da yawan banza. Harkar matsalar tsaro shi ma sai an ja matasa a jiki an zauna da su tunda sun fi kusa da mutane akan gwamnati.
Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da ku masu sauraro ku aika mana ta email albarkacin watan Ramadan mai cike da alfarma. Za mu kawo muku fallar azumin Ramadan, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran. Kasar India ta ce ta yi ta samun sabon kamuwa da cutar COVID-19 sama da 300 kullum yomin a tsawon kwanaki 12 a jere. Yau din Litini, wannan kasa ta kudancin Asiya ta ce ta samu sabon kamuwa da cutar 368,147 cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai. A yayin da a India ce kamfanin harhaɗa magunguna mafi girma a duniya yake, mai suna Cibiyar Serum ta India, kashi 2 cikin 100 na jama'ar wannan ƙasa masu yawan biliyan 1.3 kawai aka yi musu rigakafin bisa ga rahotannin da ke fitowa daga ƙasar. Yayin da yake magana da jaridar Sunday Times kan wannan al'amari, shugaban kamfanin harhaɗa magunguna mafi girma a duniya ɗin na Serum, Ajar Poonawalla, ya yi wasu kalamai na sabo da cewa ba na jin ko Allah ma zai iya hango cewa al'amarin zai yi muni haka. Wannan kalamin ya janyo masa Allah wadai matuƙa, ta yadda har sai da biliyoniya mai shekaru 40 ya ce zai rage kuɗin rigakafin, ta yadda ƙasashe da dama za su iya samun abin da ya kira damar yin rigakafi sosai a ceci rayuka mara adadi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa London don tattaunawa da takwarorin aikinsa daga manyan ƙasashe na G7. Ana kyautata zaton batutuwan da za a tattauna kansu a wannan ganawa ta kwanaki 3, sun hada da annobar corona da batun Rasha da kuma China. Iran da Koriya ta Arewa, ƙasashe biyu da aka yi ta tafka tattaunawa kan shirye-shiryen nukiliyar su a 'yan shekarun nan, za a tattauna kansu ne a yayin liyafar maraba da zuwa da za a yi da daren yau dinnan Litini. Tarukan bayan fage da Blinken zai yi a yau ɗin Litinin sun hada da ganawar da zai yi da ministan harkokin wajen Japan Toshimitsu Motegi, da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Chung Eun-yong, da ministan harkokin wajen Brunei Iliotu Aryan Yusuf, da ministan harkokin wajen India Subramanian Jayshankar, da kuma sakataren harkokin wajen Burtaniya Dominic Raab. Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta ce bambance-bambance na karuwa tsakanin kasar ta China game da take-takenta kan batutuwan 'yancin ɗan adam, to amma ta ce a ƙarshe waɗannan bambance-bambancen ba za su yi tasiri kan hulɗar New Zealand da abokiyar kasuwancin nata ba. A wani jawabi a yau ɗinnan Litini a wani babban taron harkokin kasuwanci da China ta shirya a birnin Auckland, Prime Minister Ardern ta ce babu wanda bai san cewar rawar da China ke takawa a duniya na canzawa ba. A tabakinta, bambance-bambancen tsare-tsaren mu da kuma muradu da martabobin da ke tasiri kan waɗannan tsare-tsaren na daɗa zama da wuya a daidaita su. Prime Minister ta ce gwamnatinta ta gabatar da abin da ta kira matuƙar damuwarta ga China kan yadda take wa 'yan ƙabilar Yugo Musulmi a lardin Xinjiang, da kuma matsa lamba da take wa Hong Kong mai ƙwarya-ƙwaryar 'yancin cin gashin kai.
Kafin Ibrahim ya dawo da ƙarin wasu labaran zamu leƙa Najeriya, inda duk da cewa a ƴan makonnin da suka wuce gwamnatin jihar Imo Senator Hope Ozodinma ya buƙaci al'ummar arewa mazauna jihar da su kasance a jihar bayan hare-haren ƴan bindiga da har yanzu ke ci gaba da afkuwa a jihar. Fulani suna ficewa daga jihar Imo yanzu haka. Alfansus Okurugwe na ɗauke da wannan rahoton.
‘Yan makonni bayan gwamnan jihar Imo Senator Hope Ozodinma ya roƙi al'ummar arewa mazauna jihar da su kasance a Imo bayan wasu hare-haren da ‘yan bindiga suka yi ta kaiwa a sassan jihar. Fulani akasari makiyaya suna ƙaura daga jihar. Wani lamarin da ya sa wasunsu suka shaida wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa
sunana Yusuf Ibrahim daga Tigwe, wanda ya samu na taji yanayin kirkishin duniyan nan. A samu mutum haka yana kiwa albishan da mashi shanu kaga irin security network din nan da yake yi shi ne yake bata mana rai, kuma ga shi gwamnati din ma ba tsaro saboda me, saboda babu dan sanda ba ko a hanya. To in aka yi maka laifi kan ce za ka je ma, to kuma yana ana yi da shi rashin sauratar da mu ga gunda muka ga kuma ayyuma mutane mu a tanan ba aka zama mutum da gajere aka fadar ma mutum ba hakiki ba shi da makami ba shi da komi ba kewaye kwanan nan ma aka kake mana yaro aka je aka samu shanu da gajere karfe biyu na dare aka halbe shi aka kone shi kuma. To kaga muka zauna haka kan ai ba kyau kullum a halbe maka shanu aka ce maka dawa ai wata rana za a iya zuwa gidan ma a bata ma mutum yare kaga ya taya a banza kenan.
Sunana Yusuf Shaibu, ina zaune a Kikwere Sinadi. Muna zaune lafiya na da mutanen mu da ba a bi ta tsaye ba kan dalilin ya ko ta mu shi yake so muna so mu fara tsara da iyayen mu da iyalin mu zuwa
Alhaji Abdullahi Dikko a gyara da ke shugaban kungiyar makiyaya ta miyar ta Allah Cattle Breeders Association of Nigeria Region jihar Imo na mai cewa babu wata illa ko wani laifi a wannan matakin da wasu Fulani ke daukawa.
Abun da Fulani nan ke yi ba illa bane ba laifi bane, saboda an ke yin gemu da wanke kama da wuta ya kamata ka tafa mata ka ruwa ba wai an taba su ba illa ne nan Imo ta ba taba kowa ba. Amma abin da ke faruwa a nan bar din nan ne da ofin shi ne ba su tsoro. Ai watan da wuce din nan gwamna ya kira mu mun zanna ya ke duba illa kin da yake nan kuma ta ke yi zaman kare je ko ina, kuma mun kaddamar da wannan magana mun ce kowa kare je ko ina, amma mu da yana da yake ya ji tsoro ba za ce mai kare ta ko ina ba sai ya ji da duk inda za ki Allah ba da zaman lafiya mu fatan mu koyi Allah ba mu zaman lafiya ta nan gaba dai ba ma imo sai kawai ba.
Yanzu ɗaruruwan Fulani ne ke ficewa daga sassa daban-daban na jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya. Wani matakin da suke ganin ya kamata su ɗauka kafin wankin hula ya kai musu dare. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya.
A gaida Alfonso Sokorigwe. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da wasu ƙarin wasu labaran duniya.
To Sarfilu, mutane akalla 25 sun mutu bayan da wasu jiragen ruwa biyu suka yi karo a yankin tsakiyar Bangladesh a yau dinnan Litinin a cewar 'yan sanda. Mun ceto mutane biyar kuma mun zakulo gawarwaki 25, abinda babban jami'in 'yan sanda Mira Hussein ya gaya wa kafar labarai ta AFP kenan. Wani ƙaramin jirgin ruwa ne cike da mutane 30 da wani jirgin ruwa na dako mai jigilar yashi a kogin Fatma daura da garin Shifchar suka yi taho mugamar. An ce wasu mutane kuma sun ɓace a yayin da 'yan kwana-kwana da mutanen yankin ke ta ƙoƙarin ayyukan ceto a cewar wani jami'in 'yan sandan kuma. A ƙarshe sakamakon bincike na baya-bayan nan ya nuna cewa ɗari-ɗari da ake yi da karɓar rigakafin cutar COVID-19 a faɗin duniya na barazana ga ƙoƙarin da ake na kawo ƙarshen annobar. A ƙasashe 79 daga cikin 117 da aka yi binciken a cikinsu, mutanen da suka ce za su amince a musu rigakafin ba su kai kashe 70 cikin 100 ba, wanda shi ne mafi ƙanƙantan kaso na adadin jama'a da masu ilimin kimiyya suka ce sai fa sun samu kariya daga cutar kafin a iya tsaye da yaduwarta. To amma kuma halayyar mutane kan canza bayan da alluran rigakafin suka iso a cewar ƙwararru. Kuma ƙasashe da dama ba su fara rigakafin gadan-gadan ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. yayin da lamarin tsaro ke ci gaba da daukar sabon salo a Najeriya cibiyar sarki Abdullah da ke fafutukar wanzar da zaman lafiya da cuɗanya tsakanin mabiya addinai da takwararta ta Najeriya da mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar ke jagoranta na gudanar tarukan wayar da kan matasa sha'anin ƙaunar juna da zaman lafiya daga Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya aika mana da wannan rahoton
Cibiyoyin guda biyu da ke aiki tare ta fuskar wanzar da zaman lafiya a tafarkin addinai na da burin ganin shugabanni da mabiya addinai na mutunta juna a kowanne irin yanayi ya zaka dai cibiyar ta sarki Abdullah bin Abdulaziz mai sharkwata a Saudi Arabia na gudanar da ayyukan ta a sassa daban-daban na duniya musamman yankunan da ke fama da rikicin addinai A Najeriya cibiyar na aiki da cibiyar tabbatar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinin Musulunci da na Krista wadda Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ke shugabanta bisa tallafin shugaban kungiyar Kristocin Najeriya kan Samson Adeyi ayon kulle gudanar da tarukan wayar da kan matasa da tattara ra'ayinsu kan yadda za a warware matsaloli da Najeriya ke fuskanta shine ajandar da cibiyoyin biyu suka sanya a gaba jihar Kano na sahun farko na jihohin gudanar da waɗannan taruka
ina ganin kamar kaso 60 cikin 100 abin da yake damun matasa shine rashin aikin yi kamar ma'aikatu haka da za su ci gaba daukan matasa ko kuma tallafa masa da ababen yi kamar kekunan dinkuna da dai sauransu koyan sana'o'i wanda za su yi su dependent kansu saboda taimaki na ƙasa da su da kuma Najeriya gaba ɗaya idan ana neman contribution
Hawa Kabir Musa
ke yanzu kin yadda akwai matsala a Najeriya
eh akwai matsaloli sosai
kamar me da me
rashin aikin yi da kuma rashin haɗin kai
in aka ce ki baiwa gwamnati shawara wace shawara zaki ba ta dan a magance wannan matsalolin
a farfado da harkar masana'antu matasa su samu ayyukan yi sosai za a rage raɗaɗin talauci da rashin aikin yi da yawan banza harkar matsalar tsaro shi ma sai an ja matasa a jiki an zauna da su tunda sun fi kusa da mutane akan gwamnati
wasu daga cikin matasan da suka halarci taron jin ra'ayi da fadakarwa kenan a nan Kano Fasoi Hana Waziri Mashelia shike wakiltar shiyar Kano na kungiyar Kan a wurin waɗannan taruka
irin wayannan seminar din ya kamata a ce ana yin ta akai-akai domin idan muka duba kasar mu da kuma Najeriya da kuma arewacin Najeriya kamar inda muka fito zamu gan cewa akwai matsaloli da dama wayan su ci gaba wanda ya kamata a ce muna samu a nan babu
sunana Ibrahim Khalil Abdullahi daga Umar Hizbat
ayyuka irin waɗannan na wayar da kan mutane akan al'amuran da suka shafi zamantakewa baki ɗaya ma gaba ɗaya duk wani abu da ya shafi rayuwar jama'a a wannan hukuma ta mu mai albarka ta kan shirye irin waɗannan abubuwa domin wayar da kan al'umma
bayan tattara bayanai da ra'ayoyi masu shirye tarukan sun ce za su mika rahoto ga hukumomi domin daukar matakan da suka kamata
duk wayannan da muna so mu tuntube ra'ayin matasa ne mu ji daga wurin su za mu rubuta rahoto sannan wannan rahoton kuma za mu kai ma shi mai girma gwamna da mai mataba sarkin Kano sannan da Kano State House of Assembly sannan kuma da Attorney General na jihar Kano to da fata cewa in za su yi tsare-tsaren su za su yi shi matasa a bayan zuciyarsu duk me za su yi yanda matasa za su yi su samu ci gaba daga wannan fannin
Ruben Adowu kenan na cibiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai a Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Muhammad Ibrahim Kwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka ko da yake kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
Can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimi
jama'a masu sauraron mu da wannan al'asari ta yau litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah subhanahu wata'ala ya samu dace baki daya Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu ma a yau zai daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata inda muke jin koke-koken wasu malamai a jihar Borno na kin biyan su albashi na tsawon lokaci wanda adadin malaman ya haura 10,000 a yau za mu daura daga inda muka dakata a makon najiya.
Na da tuntubi wasu malaman primary da wannan tantancewa ya shafa da kuma aka dakatar da albashin nasu. Wannan su ma tambayan Hawwa Usman game da yadda abin ya shafe ta. Ga dai abin da take cewa.
Ana ke aikin koyarwa.
Gomari 2 primary school.
Me ya faru kiga mun ke mun bayani abin da ya faru.
Eh amana verification ne. Sai aka zo aka manna list wai muna da fake result aka rubuta mana a gudun. To na karbo tuhum dina komai da komai an gyara min da tuhum dina. Akan bayan sati daya sai na karbo statement dina da na kawo kuma sai aka ce already an ga an clearing dina da tuhum din ba matsala. So da aka zo aka manna suna kuma sai sunan mu kuma ya appear jiki.
Yanzu tun wata shekara ruwa kina wannan aikin koyarwa.
Shekara 21 yanzu 2000 ya appointment dina.
To an ce kamar kina takardun boye da gaskiya haka din da ko
da me yana da takardana mai kyau a hannuna.
Kin yi karatu?
Nayi karatu.
To ni kira zakiwa gwamnati dan ganin cewa sun ji ko kanki sun zo gare ki saboda abai da ke bakin aiki.
Muna roƙon gwamnati ya taimaka a sake duba ire-iren mu muna da yawa hakan da ya faru da mu muna da yawa sosai a sake taimaka a nada wani committee a sake ƙara yin bincike a kanmu. Shine muna roƙon gwamnati ya taimaka ya dube mu.
Yanzu ya rayuwa take ganin cewa kina da yaya ko marayu ne ko?
Eh yara na marayu ne haka ne.
Su nawa ne a gaba?
Yara hudu daga ni na daya eh duka suna gaba.
To ya rayuwa take gare ki yanzu?
Eh to gaskiya mun gode wa Allah amma gaskiya muna cikin wani hali ne wanda gaskiya in ba mun yi tawakkali ga Allah ba za mu yi mu samu mu shiga cikin wani rayuwa ma daban. Muna roƙon gwamnati ya duba ire-iren mu da yawa wallahi takardar mu a je a duba a ƙara zuwa a duba cikin kwalliti wallahi mun yi karatu.
An ce kamar akwai takardan koke da aka raba kaunan kun rubuta hoton ku akai?
Eh to an ba mu amma har yanzu daga LEA din ba su submitin zuwa board din ba har yanzu.
Kuma kun rubuta koke?
Mun rubuta.
Shi ma Malam Idris Abba dai na ɗaya daga cikin wanda wannan abin ya shafa da ma ya soma kokawa game da matsalolin da su malamai suke fuskanta kafin wannan tantancewa.
Eh to halin da ake ciki sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halin da ake ciki shine shi aikin teaching din ma kansa na primary school din mu koma kan haki da ya kamata a ba malami. Abubuwa da yawa an yi ba sa ciki har yau a Borno State akwai malamin da yake karban 10,011 zuwa 10,012 a wata. Kazo ka ce zaka tantance. Ka tantance ka dakatar kai baka ba su leta ba kai baka ce su tsaya a gida ba suna fitowa aiki suna ta aiki yanzu ga malamai da yawa wayansu hawan jini wayansu ma sun fadi sun mutu muna appealing ma governor ya dawo ya sake duba wannan abun in ya duba da idon rahama mu Maiduguri abu guda ɗaya shine educationally backward ga insurgency wayansu makarantun ma kauyukan yau shekara 6-7 ba kowa malami sai wata ya kare da sati 2 tukuna za doki wannan kudin a bashi yau a zo a ce ba za a biya ka ba baka san matsayin ka ba to me gwamnati take so a yi wani sana'a zaka yi wani aiki zaka yi waye zai rike ka ta ina zaka fara ya kamata a zo na duba wannan abu.
Shekaru nawa kana wannan aiki na koyarwa a primary?
Ina aiki shekara 23.
Yanzu an dakatar daga an ga maka dalili?
Wallahi mu dai an ji an manna suna mun je mun duba mun ga sunan mu a ciki sun ce a rubuta complaint an rubuta an mika har yanzu dai ba a ce komai ba.
Ya watanni nawa kenan da wannan dakatar da
ku? Daga January zuwa yau.
To yanzu wani hali kuke ciki ganin cewa kana da iyali kuma kai kake daukar nauyin su karatu da yara da sauransu.
Ba daɗi. Abinda aka biya kama bai ishe ka ba balantana a ce kana da wani sana'a a gaba. Muna zo ne mun zuba Allah ido mu ga abinda Allah zai yi da mu. Shine kawai zan fada saboda shi rayuwa yau kai ne a sama gobe ba kai bane. Allah ya mana mai kyau ga baki ɗaya mu.
Dr. Shatima Kullima dai shine shugaban wannan committee wanda kuma na tambaye shi game da matsayin waɗannan malamai da ke kokawa cewa ba ba su wasiƙar sallama ba amma an dakatar da albashin su.
Okay. After all, my case is Kwema, but Madam Abatinda, my case is such a sort of grievances here and they are super cowman. So, in the aftermath of conclusion of Abuwa, the Ramay, the Homa, any later staff or not will die. Okay. So I think government is even magnanimous towards them. And Catherine had a round I check for one. So I got some problem, so not a complaint.
Haka.
I call the other Jama. Yalora Babanta Babana Saji. Yara Gamu Yana complain. HMA, HMA, Yasa Mamasala, the LC in a ce. To ne ce ya samu matsala ya za a yi. Ce ya rubuta complain. Amma FFP na shi rijiyari ne, so ya sa FFP na shi, to yawancin su haka ne. Nufin su rufa mantara check, akwai option da na ba wa gwamna ma. Ya san akwai wanda suna da check grade 2, amma su iron idan abin sun je sun samu jini NCE. Wurin su ma har jini degree. To ne ce mishi sa iri wannan abu abin da za mu yi. Why can't we as a punishment a samu wani finishing major ko mu dawo da su 2 levels down? Su je a ba su ko 1 year or 2 su je su yi clearing.
Haka.
FFC na su. Don yanzu mun yi sakin duwara nan as far as muna gan su zai graduate na for the last 10 years for Naija sai su yi performing da su ba ke wannan za su yi ba. To shi ne ta abin da za a yi yanzu kawai dai a bari haka da bai bai haka. Amma yanzu abin da mu je soja boss ba ma soja boss soja com da kira na fara ba. Soja ko police com. Yanzu wannan nan sun ta yi wanda za su zama gara gara police. Kuma in as much as yanzu a ce wani yana da tech NC tech SNC ko tech wannan grade 2 ya je ya yi NC journey
haka
degree journey ba ka yi blaming mutumin nan ba
gaskiya ne
makarantun ne ba su yi screen
haka ne
to ini na ne abubuwa
yanzu dai wannan matsala na dakatar da albashin malamin makarantar ya sake jefa su cikin wannan hali ganin cewa har yanzu gwamnatin jihar Borno ba ta fito fili ta fayyace musu matsayin su ba game da dakatar da albashin nasu.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke rawani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin namu Haruna Dauda Biyu da ya taimaka wajen bibiyar halin da malamai ke ciki a jihar Borno, da fatar Allah ya sa mahukunta za su dauki matakan da suka dace wajen kawo adalci a tsakanin ma'aikata musamman malamai da suke ba da rayuwarsu ga ɗalibai. Yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sautin Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia, da fatar ku sha ruwa lafiya. Bissalam.
Shan hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
A gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai wasu daga cikin sakon da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga baban Diman Mambande, yace salam VOA Hausa. Yau ce ranar ƴan jarida ta duniya, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware musu. Wannan rana ce mai muhimmancin gaske, saboda ƴan jarida suna aiki ba dare ba rana don sanar da al'umma halin da duniya take ciki. Suna fuskantar babban ƙalubale a lokacin aiki, ana cin zarafinsu, wani lokaci ana ma kashe su. Muna addu'ar Allah ya kare ƴan jarida, amen. Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba mai cewa salam VOA Hausa. Hakika hallaka sojojin kasar Niger 16 tare da raunata wasu 6 da wasu 'yan ta'adda suka yi, hakan wani abin tada hankali ne. Dan haka ina miƙa saƙon ta'aziyya zuwa ga 'yan uwa da iyalan sojojin. Da wannan nake kira ga shugaban kasa, wato Bazoum Mahamat, da ya tashi tsaye wajen ɗaukar matakan da suka dace domin takawa waɗannan 'yan ta'addan barki. Saƙo daga Husaini Ali mai gishiri Rijau. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Aliyu Muhammad ɗan Fula na jihar Zamfara da Ibrahim Musa wa Dabarikin Ladi. Suka ce salam VOA Hausa. Hakika ina kira ga gwamnonin Najeriya, ya kamata ku daure ku biya ma'aikata mafi ƙarancin albashi na naira 30,000, domin mafi yawancin su sun dogara ne ga albashin da suke samu daga wuraren gwamnati domin biyan bukatunsu da na iyalansu. To kuma gashi gwamnati na barazanar ƙin biyan su albashin, ya kamata dai a tausaya wa malam talaka. Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba ta ce, muna so mu yi amfani da wannan rana ta ƴan jarida ta duniya don jinjinawa kafofin yaɗa labarai bisa ga sadaukarwar da suke yi wajen kawo mana labarai da rahotanni na cikin gida da waje. ba don komi ba sai don sufar da mu daga duhun jahilci zuwa ga haske akan lamarin da ke ci mana tuwa ƙwarya. Da fatan Allah ya ci gaba da kare mana 'yan jarida a koda yaushe, domin su ne tamkar maduban duniya a gare mu masu saurare da ma jama'a baki daya. Sako daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja, jihar Kogin Najeriya.
Madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron falla azumin Ramadan daga malamai.
Zurana Tijani Balaka Larawi. Sako na farko, Ramadan na bana ba idan Ramadan da ya wuce bane. Mutane suna cikin matsala istighfari da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama da gyara zuciya shine a gaban mutane. Ba gwamna ya ce ko shugaban kasa ko kansila ko wani ba. Mu koma gurin Allah kofarsa mu tsaya zai mana komai mu manya tawakkalar laifa wa hasbu. Sako na biyu, duniya ta riga ta kama wuta yanzu sai inda ba a rasa ba. Kowace kujera yanzu ta mulki ta zama abar tausayi wanda yake kanta bai san yadda zai kare da ita ba. Ina tabbatarwa da ƴan uwa musulmi cewa nan gaba sai an kira mutum an ce ga mukami, wallahi yace baya so. Ƴan uwa musulmi da yawa, wasu daga ciki sun yi wasa da Alkur'ani wajen karbar madafar iko, sun dau Alkur'ani sun rantse da girman Allah, sun karye alkawari, sun ci amana, sun yi ƙarya. Shi yasa da tsadar kaya da cututtuka da rashin kwanciyar hankali da tsoro da Allah ya sako mana da shi, yanzu kana tafiya tsoro, kana ɗakin ka tsoro, kai kaɗai kana tsaye tsoro. Wallahi sai mun dawo ga Allah, mun gyara zuciyarmu da istighfari da salatin manzon Allah da kyawawan halaye. Saboda haka wajibi 'yan kasuwa su ji tsoron Allah, su yi ƙasa-ƙasa da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su. 'Yan uwa abokan zama idan Kirsimeti ta zo suna sassauta kaya kowa ya samu. Mu kuma idan azumin Ramadan ya zo, mai a haɗa mai kyau da mara kyau, gero a haɗa riɓaɓɓe da mai kyau, shinkafa a buɗe a kwashe rubin kwano ko kwano ɗaya, masara ko dawa ko wani abu a cire a dinga ɗebewa sukari haka a ji tsoron Allah. In mutum ya ci gaba da yin wannan a cikin wata, mutane suna maka Allah isa ko kuma ba su sani ba ya cuce su, wallahi ya karɓi rabon wuta. Duk abin da zai da umrarsa da haji na labbaika Allahumma labbaika haji da umra, Allah na ce masa wallahi la labbaika wala sa'adai.
Allah ya samu dace. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Kasar India ta ce ta yi ta samun sabbin kama da cutar COVID-19 sama da 300 kulle yomin a tsawon kwanaki 12 a jere. Yau din Litinin, wannan kasa ta kudancin Asiya ta ce ta samu sabbin kama da cutar 368,147 cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai. A yayin da a Indiyar ce kamfanin harhaɗa magunguna mafi girma a duniya yake, mai suna Cibiyar Serum ta India, kashi 2 cikin 100 na jama'ar wannan kasa masu yawan biliyan 1.3 kawai aka yi musu rigakafin bisa ga rahotannin da ke fitowa daga kasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa London don tattaunawa da takwarorin aikinsa daga manyan kasashe na G7. Ana kyautata zaton batutuwan da za a tattauna kansu a wannan ganawa ta kwanaki 3, sun hada da annobar corona da batun Rasha da kuma China. Iran da Koriya ta Arewa, kasashe biyu da aka yi ta tafka tattaunawa kan shirye-shiryen nukiliyarsu a 'yan shekarun nan, za a tattauna kansu ne a yayin liyafar maraba da zuwa da za a yi da daren yau din na Litini. Tarukan bayan fage da Blinken zai yi a yau din na Litini sun hada da ganawar da zai yi da ministan harkokin wajen Japan Toshimitsu Motegi, da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Chung In-yong, da ministan harkokin wajen Brunei Iliyatu Aryan Yusuf, da ministan harkokin wajen India Subramanian Jayshankar, da kuma sakataren harkokin wajen Burtaniya Dominic Raab.
Masu sauraro, a nan ne ka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirinmu na dare da misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma a izar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalamu Sigirba da ya tana gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarnin ya ma injiniyanmu na yau, ni Sarfi Lahashin Gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakatar shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.